إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعى الزكين حلرا وانا مجلس من البركة da muke karatun alqur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata majalisin da yake wannan masallaci na tunawa da malamin mu Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya jikasa da rahama ana anguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare karamar hukumar Katagun jihar Bauchi Najeriya yau mun sha ruwa na 16 kuma shine majalisi na 16 a cikin wannan wata na alfarma mai albarka wata Ramadan shekarar hijira shekara 1447 wanda kuma ya dace da 5 ga watan 3 miladiya shekara 2026 muna karatu a cikin suratul hijr mai albarka yaddar Allah madaukakin sarki je mun kai zuwa aya ta 56 yau za mu tashi daga aya ta 57 cikin kissar annabi Ibrahim da bakinsa zuwa yadda Allah madaukakin sarki ba mu iko gabanin nan akwai takardu kamar yadda aka saba wannan takarda da fatan malam ya sha ruwan lafiya bar addu'a ne a wajen malam da sauran ƴan uwa musulmai akan jarrabawar da zai yi to Allah ta'ala ya baka sa'a ya baka nasara ya kawo jarrabawa da sauki sannan wannan kuma yake yana bar addu'a ta da sauran ƴan uwa yana da dan shekara 12 amma komai sai an yi masa baya iya tafiya baya iya zama baya iya cin abinci to Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya Allah ya tashi kafafunsa ya tashi kafadunsa Allah ya sa wannan jinya ta zama lada a gare ku sannan wannan kuma neman addu'a ne gare ni da sauran ƴan uwa dangane da wasu bukatu da damuwa da suke tare da shi to Allah ya yaye maka damuwa ya biya maka bukatunka ya sauƙaƙe maka al'amuranka da namu baki daya wannan kuma yake cewa shi da yake da yarinya ta kai shekara 30 babu tsayayye duk wanda ya fara zuwa sai ya daina zuwa shi da yake neman addu'a ƴan uwa musulmai abun ya daure masa kai to ubangiji Allah ta'ala ya bata miji na gari ya sanya jinkirin alkhairi ne Allah ya sa jinkirin na alheri ne Allah ya hada ta da miji na gari mai kaunarta wanda zai rike ta da amana da kuma kyautatawa wannan kuma neman a taya mu da addu'a yace baban su ne ba shi da lafiya har ta kai da baya zuwa wurin karatun nan mu bara ma da shi aka yi amma yanzu yana samun sauki to Allah ya kara masa sauki ya ba shi lafiya amin Allah subhanahu wataala ya sa yana da sauran numfashi amin Allah ya sa dinga ta zama kafara a gare shi amin yana neman addu'a gare ni da sauran ƴan uwa sakamakon suna kasuwa sai kariya arziki ta same su kuma da kudin da ba nasu ba kudin mutane a ciki ta kai ko cikin jama'a ba sa shiga shi da babansa to Allah subhanahu wataala ya ba ku mafita amin Allah ya maida alkhairi Allah ya farfado da arzikinku amin Allah subhanahu wataala ya ba ku kwanciyar hankali Allah ya ba ku mafita amin Allah ya yaye wannan fitina ba ta da dadi ko kadan Allah ya yaye Allah ya sauke shin ya halatta mutum idan ya fitar da zakka ayi amfani da kudin wajen biya wa wani daga cikin dan uwansa bashi da ake binsa eh ya halatta daga cikin waɗanda ake ba su zakka akwai waɗanda ake bin su bashi kuma babu laifi dan an danka a hannunsa babu laifi kuma dan an je an biya masa bashin da zakkar duk wannan babu laifi domin dama ya cancanci bashin ne, ya cancanci zakkan ne saboda bashin. To in an je an biya shi kenan, yayi koda ba danka hannunsa ba, kasance wasa dan uwansa kuma nan ba zai hana ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace sadaka wa miskini sadaka ce, sadaka wa mukusanci kuma sadaka ce da zumunci. Da haka ya ƙara wa zakkarsa falala da ya ba wa dan uwansa. Wannan yake cewa Allah ya sa na lada muke yi, amin. Tambayar sa ita ce meye matsayin azumin mutum yana haɗiyar yawo? Ba komai, yawo baya karya azumi. Inda yawo ku rika yin haƙuri. Yanzu wannan ɗin ta iya yiwa balaga bana ne ko bara? Yawwa. To ko wanda yanzu ne suke koyan abin da kuka riga kuka sani shekara da shekaru. Yawwa, haɗiyar yawo baya karya azumi. Eh, hadiyar yawo baya kare azumi, ko zai hadiya sau nawa ne, in dai yawun ne baya kare azumi. A karatun jiya an yi magana akan munafukai suna cikin ƙasan wutar jahannama, don Allah malam yaya siffofin munafukai suke? Baka cikin su, insha Allah baka cikin su. Eh, kana da ƴan matsaloli ne ko kake tsoron ko kai munafiki? Waɗannan munafukan da ake magana a kansu su ne munafukai waɗanda imaninsu ya tsaya a kan harshensu, bai isa zuciya ba. Sun ce sun yi imani da Allah amma a harshen, sun ce sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a harshen. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, imani bai shiga zuciyarsu ba. Allah madaukakin sarki ce idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun, dan munafikai sun zo suke maka mun shaida kai manzon Allah ne, ya Allah ya san kai manzon sa ne, amma Allah shaida ne munafikai ƙarya suke yi. Dan haka su yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak, suna boyewa a cikin zuciyarsu na kiyayyarka da kin yarda da duk faɗi tashinka da kin gaskata ka da izgili, amma kuma akan harshen su ba shi suke bayyana maka ba. Suna bayyana maka yarda da gaskatawa da imani, amma zuciyarsu ba haka ba ne. Ga abin da sanin ce baka cikinsu, saboda ban yi tsammanin cewa imaninka munafurci ba ne ba, ban yi tsammanin cewa musuluncinka ƙarya ba ne ba. To munafukan da ake magana a kansu fi darkil asfali minan nar, musuluncinsu na ƙarya ne, sallar da suke yi mata ƙarya ce, ba su imani da Allah ba. An gane ko? To in sun zo wajen muminai sai su ce suna tare da su, in sun bar muminai kuma wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu alaykum al-anamila min al-ghayb, in sun gamu da ku ce mun yi imani. Idan kuma sun koma wajen yan uwansu, wajen kafirai yan uwansu, sai kuma su dinga jifan ku da bakaken maganganu. Yana da tambaya akan mahaifiyarsa ta rasu kuma ta bar musu wani gurgu baya tafiya, tafiyar maciji yake, kuma akalla ya kai shekara 25, kuma babansu ba shi da ƙarfi, bai ƙara auro wata mata ba, duk yayinsu mata kuma suna da aure, su kuma su biyu ne maza kuma ba su da aure, kuma shi komai sai an yi masa. Shi ne yake tambaya ko yayarsa za ta iya dawowa gidan amma ƙofarta daban, saboda tana ɗebe masa kewa a gurgu. To ban gane me ma'anar tambayar taka ba. Yayarka za ta iya dawowa gidan? Ina matar wani ne. To ai ba ni za ka tambaya ba, mijinta za ka tambaya. Ai mijinta za ka tambaya. Eh, wala Allah ko kana tunanin ya halatta ta zauna a gidan ko biyu a tsakaninku maza ko bai halatta? Me wa haka kake? Wannan ai ba matsala ba ce, matar aure kuma dukkan ku kannanta, menene kuma muharramarku? Ba wani abin mahduri anan na shari'a na ta zauna a gidan kofarta daban. Yanzu maganar ta dawo gidan kuma izini ne na mijinta, in yayi izini shikenan, in bai izini ba shikenan, amma shari'a ba ta hana zaman ku tare da ita ba. Allah ya bashi lafiya, Allah ya sauke. Dan Allah a taimaka a ja hankalin mutanen da suke ganin cin mutunci ne da tozarci idan miji ya ce matarsa aikin gida na yau da kullum. To su waye waɗannan mutanen? Ko ba haka ba? Ban yi tsammanin cewa akwai mutane da yawa masu wannan fahimtar ba. Me yawa mai tambaye da yana tare da mai irin wannan fahimtar sai ya ɗauka kowa ma haka ne. Dan mutum ya ce matarsa aiki a cikin gida, ta yaya zai zama cin mutunci da tozarci? Ta yaya?
wannan wanda zai dauki haka jahili ne bai sani ba.
Taimakawa mace a cikin gida da aiki ko dawainiya ba tozarci bane, ba cin mutunci bane ba, kuma ba mutuwar zuciya bace. Idan yana da dama da lokacin da zai yi cikin sai bashi da lokaci, bashi da dama, dama ba dole bane ba. Ba abin da ya hana wannan. Tambaya ta ita ce, mutum ne a baya sun zauna tsawon shekaru 15 bayan sun rabu sai ya samu laruri wadda ta shafi kwakwalwa, to yanzu ba ta da aure mace ce, sai ɗan uwansa suka matsa akan ta koma, shin hakan zai yiwu ko a musulunci, ko musulunci ya hana? To a taimaka mana da addu'a, Allah ya kawo mana mafita ta alkhairi. To Allah ta'ala ya kawo mafita ta alkhairi. To sun zauna tsawon shekara 5 sun rabu sai ya samu larura ta tabon hankali, yanzu sai ake binta aka ce ta koma. To in banda kar a ce nayi haɗi, sai ce ki koma ki yi me, zaman aure ko zaman jinya? Ko ba haka ba? Yawwa, zaman aure ko zaman jinya. Masu cewa ki koma ɗin me suke dubawa? Shin za ki samu bukatunki na zamantakewar aure? Za ki samu uns cewa? Za ki san biyan bukata ta aure? Za ki ji daɗi irin yadda ake jin daɗi na aure? Ko kuma za ki koma ne kawai don ki zaman kula da mai taɓin hankali? Idan wannan ne kaɗai ya sa ake so ki koma, ba su yi adalci ba. Jinya ce, ba shi da lafiya. Duk mara lafiya jinyarsa ake yi. A kai shi asibiti a jinyarsa, a ba hanyoyin magani duka. Amma a ce inda a ce kina zaune a gidan abin ya same shi, to wannan kan ba mai ba ki shawara ki fita don wannan matsalar. Domin jarraba shi tana iya samun kowa, yadda ta same shi za ta iya samun ki. Amma yana cikin wannan yanayin a ce kuma za a yi aure. Ai, ana gina aure ne akan lafiya, ba a gina aure akan jinya. To daga cikin sharuɗan da ake gina aure akan su akwai lafiya. In babu lafiya inda akwai auren ma ana raba shi. Daga cikin jinya da take sa a raba aure akwai hauka. To da ya samu jinyar hauka, jinya ce da ake raba aure akanta. Balle kuma a zo a ce kuma za a ɗaura. To wannan kenan ta fiskar shawara irin ta shari'a, da kuma abin da zai iya zuwa ya zo. Sannan shi kansa yanzu auren, idan za ki koma da yaya za ki koma? Wanda yake da taɓin hankali, ku bani bayani, ku ɗaliban ilimi ne, kullum muna karatu da ku. Kaina ya kulle. Da yaya za ta koma? Saboda shi ne mai auren, shi kuma ya taɓu. An gane? Wani zai karɓa masa a madadinsa. In za a yi maka wakilci, sai ka sa wakilci. To matsala ce da abar dubawa ce, a dube ta ƙwarai wannan matsala. To amma idan har ya zama na cewa a fahimtar wasu cewa tunda mahaukaci ne, tunda mai taɓin hankali ne, kar na ce mahaukaci, afwan, tunda mai taɓin hankali ne yana da alwali, alwalinsa kuma zai iya zartar da hukunci akan al'amarinsa. To idan mun tafi akan haka, to sai mu koma ke ɓangarenki, al'amari yana gare ki. In kin ga cewa za ki iya wannan rayuwar, aike ce, dama maslaharki ake dubawa. Duk mai haƙƙi ne, haƙƙi idan ya san yadda haƙƙinsa, magana ta ƙare. Duk mai haƙƙi idan ya san yadda haƙƙinsa, magana ta ƙare. Haka in kin ga za ki iya tolerating rayuwar a haka, ki ɗauke ta, babu komai. Sai ki je ki, Allah ya ba shi lafiya ya sauwaƙe, kuma Allah ya ba ki ladan wannan al'amari idan har kin samu kanki a cikinsa. Mutum ne ya yi aure kuma bai tare da matar ba sai ya rasu, ko menene shi matar za ta yi idda ne, wato ta kaba kenan, za ta yi mana. Ai, da an ɗaura aure, ga shi har da dubu a cikin wannan takardar, da an ɗaura aure, in dai aka san mutuwa, to in namijin ne ya mutu, idda ta hau kan, ta kaba ta hau kan matar, da mujarradin ɗaurin aure. In kuma matar ce ta mutu, to ta ci sadakinta, ko da ba a tare ba, ta ci sadakinta. Don haka za a yi takaba. Sai wata takarda, ita kuma shi yaron shago ne mai gidansu Allah ya buɗa masa saboda yakan fidda zakka ta kai ta miliyan 100 amma to me aya kuɗi aya kuɗi a to mutane in sun ji kuɗi zai a hankali amma su yaransa bai fi 50,000 yake ba su ba shin haka ya dace sannan suwa ya kamata a ba wa zakka to gaskiyar magana da bai kamata ka samu rudani akan wannan ba yawa bai kamata ka rena ba shi rena wanda rashin kirki ne kar ka bari shedan yayi wasa da hankalinka idan 20,000 ma ya dauka ya ba ka ta karba ka sa albarka cikin abin da aka samu ka sa albarka cikin abin da ka samu baka san kuma gobe mai Allah zai maka ba maimakon ka bari shedan yana wasa da hankalinka kana tunanin ya cire miliyan 100 ya baka 50,000 kai kaza 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 ka roki Allah ya baka ka cire kai ma miliyan 100 mun yaushe zaka tsaya kana sa ranka cikin abin da za a baka har kana jin haushi ba a baka yadda kake so ba Allah karka yadda ce danye wasa da zuciyarka wannan mutuwar zuciya ce ba abin da ya dame ka in an baka ka karba ka yi godiya kuma ka roki Allah ya sa albarka kuma hakan kar ya hana ka kasa yi masa addu'a Allah ya ƙara albarka a zuciyarsa da wannan ne kai kuma Allah subhanahu wataala kai ma zai shiga cikin lamarinka amma karka yi renuko karka yi renuko Allah ya sa albarka cikin abin da aka baku shi kuma Allah ya sa albarka a zuciyarsa Allah ya baku zaman lafiya Allah ya kyauta mana zukatanmu. Takaddarmu ta gidauniya ta iso? Gidauniya da muka yi ranar Litinin da ta wuce, sakamako ya fito, an samu atamfa guda 205, an samu yadin kaftani yadi 200, an samu shinkafa 10.5, an samu gero 1, an samu kuɗi lokacin da ake gidauniya a masallacin kimanin na ɓangaren maza kimanin naira 113,050 an samu kuɗi a ɓangaren mata lokacin gidauniya kimanin naira 72,120 yayi ƙwarin ku kuji matan suna zakka bane ba 500 aka tashe mana a nan ba kuma daga mace ha'a haba sannan kuma an samu kuɗi na yau da gobe wanda yake shiga account 500,000, 10,000, 10,000 an samu 184,065 sannan kuma kuɗi masu shiga account wannan kuɗi na yau da gobe da ake tarawa a wurin karatu sannan kuɗin account kuma wanda suke shiga account su kuma an samu naira 600,500 sannan kuma an samu zakka da wata baiwar Allah ta kawo ran nan a majalisar nan naira 500,000 sai kuma ɗan aikanta shi kuma ya ba da naira 500,000 ke sai takalma kala-kala sai kuma sauran kayayyaki da ake kawowa da sabi da waɗanda aka yi amfani da su dukka ana tattarawa wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya sa aka samu na abin da suka tattara Allah ya saka da alkhairi kudaden an saya daga abinci da kuma tufafi don haka an sanya ranar asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu za a raba wa marayu gidaje 500 idan Allah subhanahu wataala ya kai mu ranar asabar kamar yadda aka saba a wannan masallaci misalin karfe 9 na safe to waɗanda aka ba su tali sai su shirya sai su zo da wuri domin gudanar da wannan al'amari Allah ya saka da alkhairi kuma insha Allah ta'ala idan an raba za mu kuma bude gidauniya ta biyu kamar yadda muka saba Allah ya saka muku da alkhairi Allah ta'ala ya tsare muku gabanku da bayanku Allah ya karfafa zukatanku Allah ta'ala ya ƙara sa albarka a hannayenku Allah subhanahu wataala ya sa albarka a zuriyarku ya ba ku tsawon numfashi da imani da rayuwa mai albarka ya amintar da ku ya ba ku kwanciyar hankali Allah ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani Allah ramma sai mu yi karatu cikin abin da ya rage mana ɗan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin gidan Annabi Ibrahim da bakinsa tun daga fadin Allah madaukakin sarki zamu tashi fadin sa qala fa ma khatubukum ayyuhal mursalun
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala fa ma khatubukum ayyuhal mursalun قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغالبين
بنجد تعالى يتي قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين إذن بأمان تابع الله سبحانه وتعالى إنا بام الأبارن النبي إبراهيم دباكين سا ودباكين ننك الشيدي ملائكوني هريا كيغة ثم سأل بشر يشاما ماكي دشيد ما تسنوى ننك البشر البشر نيارو ودجية مكي كراتو أكيد ونما ماكين ديي har su kuma suka ce masa a karfa ka zama daga cikin masu ɗebe tsammani daga rahmar Allah sai ce a ba wannan bane ai ba mai ɗebe tsammani daga rahmar Allah sai mutane batattu wanda Allah ya batar su su ne suke ɗebe tsammani daga rahmar sa ƙarƙashin wannan gabace muka dan ja hankali da tsokaci akan burburwar masu neman haihuwa kuma wannan shine ƙarshen darasin mu na jiya to fadin mala'iku kar ka zama daga cikin masu ɗebe tsammani da yace musu a'a ba magana ce ta ɗebe tsammani ta yaya zan ɗebe tsammani daga rahmar Allah bayan na riga na san waye Allah ai ba mai ɗebe tsammani daga rahmar Allah sai batattun mutane da ɗebe tsammani daga rahmar Allah da kuma samun kwanciyar hankali daga makircin Allah wannan duka fitina ce mai ɗebe tsammani daga rahmar Allah batacce ne wanda kuma ya nutsu ya samu kwanciyar hankali daga makircin Allah a sararre ne kamar yadda Allah ta'ala anan yace wa man yaqnutu min rahmati rabbihi illa dhallun babu mai ɗebe tsammani daga rahmar ubangijinsa sai batattu a wani wuri haka Allah subhanahu wataala yace wala ya'malu makra Allah illa al-qawmul khasirun babu mai amintuwa babu mai ware kafa ya amintu daga makircin Allah sai hasararrun mutane menene amintuwa daga makircin Allah shine mutum yana aikata aikin sako bai gushe ba shirka ne kafirci ne kaba'ira ne fasikanci ne zalunci ne ya dukufa akan aikin sako ba dare ba rana baya tsoron dare baya tsoron yini baya tsoron hantsi baya tsoron yamma in iska ta taso ko akwala rigarsa idan hadari ya taso ko akwalarsa idan ruwa da rugugin hadari ya yi tsawa ko akwala rigarsa ba bin da ya dame shi yana ganin Allah ba zai iya masa komai ba to wannan ba a sararre kamar sa sanin Allah yake sa mutum yake tsoron saba masa gurgudan yadda ka san shi gurgudan yadda kake gudun saba masa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yafi mu tsoron Allah yake na rantse da wanda rai nake hannunsa na fi ku tsoron Allah to shi kuma idan hadari ya taso sai ya furgita sai ya tsoro ta idan yaga iska ta taso sai idan sai ya katsa ya ja sai fiskar sa ta turbine yana tsoron karko azaba ce amma wanda zai ga iska yace kai ku ta shiga nan iska uhuhu ga ruwa nan ga hadari nan baya tunanin komai zai iya faruwa kuma a hakan din a cikin aikin sako yake to wannan ba a sararre ka ba Allah madaukakin sarki yana jan kunnan bayansa cewa ka ku samu amintuwa suna kan aikin sako saboda komai zai iya faruwa da hantsi suna wasa komai zai iya faruwa cikin dare suna bacci don haka ya zama a cikin ɗarɗar da kuma taka tsantsan
sannan kuma a gefe guda ana kyautatawa Allah subhanahu wata'ala zakka. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labarin gidan Annabi Ibrahim. Bayan sun masa albishir, an gama da maganar albishir, qala sai yace fa ma khatabukum ayyuhal mursalun. To kuma menene batunku, menene labarin da kuka zo da shi ya ku ɗan sako? Saboda ya tsargu cewa ba iya abin ba kenan, akwai kuma wani abu, akwai kuma wani abu. Don haka sai yace menene abin, menene kuma wani batu da ke tafe da ku? A wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa mala'ikun sun masa ishara da cewa an aiko su ne, an aiko su ne wajen mutanen Annabi Lot. Amma sai suka yi masa albishir. Bayan an gama albishir sai ya ce to ku bani kuma saƙon da aka aiko ku. Fa ma khatabukum ayyuhal mursalun, ya ku ƴan saƙo menene labarin da kuke tafe da shi? Al-khatabu suka ce ash-sha'nul 'azim, ko al-khabarul muhim, menene labarinku mai muhimmanci da kuka zo da shi? Me ye sha'aninku mai girma da kuka zo da shi? Qala fa ma khatabukum ayyuhal mursalun, sai suka ce, qalu sai suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin, suka ce lallai mu an aiko mu ne zuwa ga mutane mujrimai, zuwa ga wasu mutane waɗanda suke mujrimai, mujrimai masu fita daga yi wa Allah da'a. Illa ala Lut, sai dai iyalan gidan Lutu, wato annabin Allah Lutu, inna lamunajjuhum ajma'in, lallai mu masu tserar da su ne ajma'in gaba ɗayansu, illam ra'atahu, amma banda matarsa, inna hala minal ghabirin, ita kan lallai tana daga cikin masu zama a cikin azaba, ay laminal baqina, tana nan ita cikin masu wanda azaba za ta rutsa da su. To anan idan mun kula, Allah subhanahu wa ta'ala da yace inna ursilna ila qaumin mujrimin, sai ce illa ala Lut, sannan kuma sai sake cewa illam ra'atuhu, wannan ana ce masa istithna'i, ana ce masa isti, kuma istithna'i wato toge ne, bayan an dunkule zance sai kuma a kebe wani daga cikin wancan dunkulallen zance a bashi wani hukunci na daban. An gane ko? Yawwa, dukkan ɗalibai sun zo in banda Zaidu, kaga an ba ɗalibai hukuncin zuwa gaba ɗaya, amma an cire Zaidu saboda shi ne kaɗai bai zo ba, ko in banda Zaidu da Amru su ne kaɗai kenan ba su zo ba, wannan ana ce masa istisna'i. To wani lokaci istisna'i yakan zo idan an yi shi akan yi la'akari da jama'ar da aka ciro wannan da aka ware ɗin daga cikinsu. Wani lokaci idan ka duba sai ka ga siyakin ba zai yi daidai da a ce a ciki aka ciro wannan ba. To sai zama istisna'in a wajen malaman nahwu, akwai munqati'i, akwai muttasili, akwai wanda ba daga cikin wannan umumin aka ciro shi ba, akwai wanda kuma kai tsaye daga ciki ne. To wannan istisna'in guda biyu dukkan su misali ne na waɗannan istisna'i guda biyu da muka bayani. Illa ala Lut suka ce istisna'i ne munqati'i, amma illa imra'atahu suka ce istisna'i ne muttasili. In ƙara yin bayani da Hausa, da Allah ta'ala yake qalu sun ce inna ursilna ila qaumin mujrimin, lalle an aiko mu ne zuwa ga mutane mujrimai, sai aka ce illa ala Lut, idan kace amma banda ala Lut, kenan daga cikin mujrimai aka fitar da su. An gane? Lut da mutanansa zai yiwu a ce daga cikin mujrimai suka fito? Ba zai yiwu ba. Amma da aka ce illam ra'atahu, in banda matarsa, ita zai yiwu daga iyalansa ta fito? Illa ala Lut, inna lamunajjuhum ajma'in illam ra'atahu, iyalan Lut za mu tserar da su gaba daya illam ra'atu amma banda matarsa kaga ita daga cikin iyalansa ne banda ita amma Lutu ba daga cikin mujrimai bane dan haka wajen fassara anan in ka gane istisna'i munqati'i da istisna'i muttasili to wajen fassara zaka bambanta qalu suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin lallai mu an aiko mu ne zuwa ga wasu mutane mujrimai illa ala lutin suka ce lakin ala lutin sai dai ba banda ba in kace banda daga mujrimai suke sai dai iyalan lutu lutu da iyalansa inna lamunajjuhum ajma'in su lallai mu masu tserar da su ne gaba daya illam ra'atahu banda matarsa ita tana cikin iyalansa amma banda ita a tserarwa illam ra'atahu qaddarna innaha lamina al-zabirin ita kam mun riga da mun kaddara mun hukunta lallai tana daga cikin al-zabirina ay al-baqina tana daga cikin waɗanda za su wanzu a cikin azaba al-zabirin ita kan tana daga cikin wato masu zama a cikin azaba a idan muka sake duba waɗannan ayoyi masu albarka za mu ga da Allah madaukakin sarki yace qala fama khatubukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin sai yace illa ala lut me yake tafe da ku ya ku ɗan sako sai suka ce an aiko mu ne zuwa wajen wasu mutane mujrimai sai dai lutu da mutanansa za mu tserar da su to sai ba a faɗi mujrimancin ba sai ba an ce kawai mutane mujrimai menene mujrimancin shine a wani wuri Allah subhanahu wataala sai ya bayyana halayyar ta su da yasa suka zama mujrimai cikin zariya ce Allah yake qala fama khatubukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين عفوا abinda nake so na kai zuwa gare shi shine anan ba a fadi me za a musu ba sai a wani wuri Allah ya fadi da me aka aiko su musu an aiko mu zuwa wajen mutane musulmai me aka aiko su da shi sai suka ce illa ala lut sai dai ala lut to an aiko su musu me sai suka ce su alalu lutu da iyalansa za mu tserar da su gaba daya to daga me to shine waɗannan ayoyin su suke bayanin ga saƙon linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin fa akhrajna man kana fiha min al mu'minin fa ma wajadna fiha ghayra baitin min al muslimin an aiko mu ne linursila alaihim hijaratan min tin don mu musu ruwan wato duwatsu min tsin na taɓo duwatsu na taɓo wanda taɓo ne aka busar da shi aka sandarar da shi aka gasa shi musawwamatan inda rabbika sannan duwatsun nan waɗanda suke na ƙwanƙwalati an riga an musu zane daga wajen ubangijinka wannan zane wasu malamai suka ce zane ne na rubutun sunan kowa kowa da dutsensa tun daga wajen Allah aka rubuta sunan kowa akan dutsensa wasu kuma suka ce a'a zane ne na ƙwarzane saboda wato su yi zafi ga dukkan wanda suka taɓa shi musawwamatan inda rabbika duwatsu ne waɗanda aka yi musu zane a wajen ubangijinka lil musrifina waɗannan wato sakamako ne ga waɗanda suke masu ƙetare iyaka fa akhrajna man kana fiha min al mu'minin Allah yake sai muka fitar da duk wanda ya kasance a wannan garin mumini duk mumini sai muka fudda shi fa ma wajadna fiha ghayra baitin min kuma dama a garin ba mu samu fiye da gida ɗaya ba na musulmai ne gidan Annabi Lutu nan ne kawai Allah yake ba mu samu wani gida ba fiye da ɗaya na musulmai shine gidan Lutu da jama'arsa da waɗanda suka imani da shi to wannan shine sakon da aka aike su zo da shi don haka sun yi sallama da Annabi Ibrahim, inda Annabi Ibrahim da farko kafin ya san, kafin su masa cikakken bayani, kamar yadda aka sani yara zana, kuma da suka ce masa za su je wajen Lot, yace za su je su hallakar da mutanen alkariyar can, yace amma fa ku sani Lot yana nan. To shine suka tsaya suka gamsar da shi, ya fahimta, suka ce za mu tsere da su. Sai Allah ya ce
falamma ja'a Lotin al-mursalun qala innakum qaumun munkarun qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtahun وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَقْمِ بِأَهْلِكَ بِصِدْقٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّهَا
Ubangiji Ta'ala ya ce falamma ja'a ala lutin al-mursalun qala innakum qaumun munkarun qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun wa ataynaka bil haqqi wa inna lasadiqun. To yanzu baki sun bar gidan Annabi Ibrahim, sun yi bankwana, sun tafi kuma can shiyar Annabi Lot. Da suka je wajen Annabi Lot, kamar yadda kuka sani, sun je wajen Annabi Ibrahim sun masa sallama, Annabi Lot sun je sun masa sallama, shi ma ya musu iso. Duk wannan ba bukata sai an koma baya. Don haka sun je gare shi. Falamma ja'a ala Lotin al-mursalun. Yayin da waɗannan ƴan saƙo suka je wajen Annabi Lot da iyalansa, qala innakum qaumun munkarun. Annabi Lot shi ma da ya gansu a siffa ta mutane yace amma ku baki ne ban san ku ba. Innakum qaumun munkarun. Lalle ku tawaga ce wace ban waye da ita ba, ban waye ku ba. Qalu sai suka ce bal eh haka ne. Ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Mun zo maka ne da abin da suka kasance suna shakku a kansa, yau mun zo da shi. Wa ataynaka bil haqqi. Mun zo maka da gaskiya, wa inna lasadiqun, kuma lallai da gaske muke, yau ba fashi. To kaga Annabi Lot shi ma ya dan furgita da su, bai gane su ba. To amma bayanin da suka masa sai suka kwantar masa da hankali ga abin da yake tafi da su. Ji'naka bima kanu fihi yamtaru. Mu ba mutane bane, ba baki bane, ƴan saƙo ne, manzanni ne, shine ma'anar bal din. Kar ka ɗauka mutane ne, a'a, kwantar da hankalinka. Manzanni ne, ƴan saƙo. Ji'ina ka mun zo maka ne, mun zo gare ka, bima kanu fihi yamtarun, da abin da suka kasance mutanenka suka kasance suna kokwantansa. Menene abin da suke kokwanto? Shine azaba. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi azabillahi in kunta minas sadiqin. Idan yayi musu wa'azi, ya ja kunnansu, ya ja hankalinsu, ya fadakar da su, sai amsar da za su bashi bata zan komai ba, face sai su ce itina bi azabillahi, ka zo mana da azabar Allah da kake fada, in kunta minas sadiqin, in daga ce kake. Ai kaga su tantama su kike. To tunda suna tantama, shine mala'ikun suka ce mun zo maka ne da abin da suke tantama. Wa ataynaka bil haqqi, mun zo gare ka ne da gaskiya, gaskiyar da Allah Ta'ala ya faɗa a farkon sura, ma nunzilul mala'ikata illa bil haqqi, ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya. To irin wannan gaskiyar ce ta saukar da azaba, da cika alƙawarin Allah, da tabbatar barazanarsa da yake yi cewa ba ƙarya ba ce ba. Wa inna lasadiqun, kuma mu din nan da muke gaya maka haka, da gaske muke. Wannan shine abin da ya kawo mu. Don haka yanzu fa asri bi ahlika, abin da muke sanar sheka muke gaya maka yanzu, fa asri bi ahlika, ka fita da daddare da iyalanka, ka kama hanya. Bi qit'in min al-layli, a wani yanki na dare, kar ka fita da rana, kar ma a gane me zai faru. Ka samu wani yanki na dare maza, ka fita da iyalanka, wattabi adbarahum, ka bi bayansu, ka sa su a gaba, kai kuma kana baya. Wala yaltafit minkum ahadun, kar wani a cikin ku yi waiwai. Wamdu haythu tu'marun, ku tafi haythu tu'marun yadda aka umarce ku, ku tafi yadda aka umarce ku, ku ta tafiya yadda Allah madaukakin sarki yayi umarnin, can ne za ku sauka, ku tafi can. Waɗannan mala'iku haka kuma aka yi. Allah ya ce wa qadayna ilayhi dhalika al-amra anna dabira ha'ula'i maqtu'un muslih, sai muka yi masa wahayin wannan al'amarin, duk abin da zai faru muka yi masa wahayi, muka masa bayani, anna dabira ha'ula'i, cewa tsatsan waɗannan maqtu'un, katsatse ne, musbihina, suna wayar gari, tsatsan su ya ƙare, sun zama tarihi. Malaman tafsiri suka ce mecece hikimar da ta sa aka ce kasi waiwai, wala yaltafit minkum ahadu, ka sa iyalanka a gaba, kar wani cikinku yi waiwai, kawai ku tafi yadda aka umarce ku. Wasu malaman tafsiri suka ce an hana su waiwaye ne kaman al-Imam al-Qurtubi, Allah ya masa rahama, yace nuhu an liltifati, an hana su yin waiwaye ne, liyajiddu fi sayri, domin su dage a cikin tafiya, wa yataba'adu anil qaryati qabla an yufaji'ahum as-subh, su gaggawar nesa da wannan alqaryar tun kafin asuba ta riske su, saboda mai waiwaye zai galauci. In an ce ka tafi ba waiwaye, to hankalinka yana kan tafiyarka, tafiyarka za ta yi sauri, amma kana tafiya kana waiwaye, kana tafiya kana waiwaye, to suku-suku ya shigo cikin harkarka, galauci ya shigo harkarka. To daga nan kuma har lokaci zai iya kurewa. Wasu suka ce dalilin da ya sa aka ce kasi wa gike nan, al-Imam Sam'ani a tafsirinsa shi kuma yace nuhu an zalika hatta la yarta'u min al-azabi idha nazala biqaumihi, an hana su waiwaye ne saboda kar su firgita idan sun waiwaya sun ga alamar azaba da take faruwa a garin, su firgita wani hadiransa. Ko me aka yi? Don haka ba a so su ga me zai faru, ba a so su ga masomin fitinar ma kwata-kwata, su yi ta tafiya, kar ya waiga ya gani hankalinsa ya tashi. Al-Imam Az-Zamakhshari a cikin tafsirinsa, Allah ya musu rahama, shi kuma yace nuhu an zalika, an hana su waiwaye ne, li alla yarau ma yanzilu bi qaumihim min al-azabi fayariqu lahu, saboda kar su ga irin nau'in azabar da ake dandana wa mutanansu, sai tausayi ya kama su, ba ranar tausayi bace ba. To duka wannan zai yi, zai yi an hana su waiwaye ne don kar su bata lokaci, zai yi an hana su waiwaye ne don kar su ji tsoro, zai yi an hana su waiwaye ne don kar su ji tausayi, saboda ba ranar tausayi bace ba. Ma'ana dai su an gama musu riga da wando, an musu sutura, an musu gata, ku kama hanya ku tafi wanzu haythu tu'marun, ku nufi yadda aka umarce ku. Allah ya ce wa qadayna ilayhi dhalika al-amra, kuma wannan al'amari da zai faru mun yi masa wahayinsa, mun sanar da shi wa annabi Lut cewa ga abin da zai faru, kamar yadda Allah ta'ala ya ce walamma an ja'at usuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim zar'an wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat min al-ghabirina inna munziluna ala ahli hadhihi al-qaryati rizqan min as-sama'i bima kanu yafsukun. Da Allah yake mun masa wahayin abin da zai faru, a wani wuri sai Allah ya bamu labarin cewa yayin da suka zo manzanninmu suka zo wajen Lutu si abihim, sai aka bata masa rai da ganinsu, wa dhaqa bihim zar'an, zuciyarsa ta kunci da ganinsu, saboda ya dauka mutane ne, shi kuma baya yin baki mutane musamman maza, ki tuna ce a gare shi. Da haka da ganin su zaratan maza sun zo sai ransa ya baci, sai zuciyarsa ta yi kunci, ya ɗauka mutane ne. To yana daga cikin abin da ya sa a baya Allah ya ce, ya ce da su ƙaumun munkaro. Si abihim wa zaqa bihim zar'an wa qalu la takhaf wa la tahzan, sai suka ce a'a, karka tsoruta, karka ji baƙin ciki. Inna munajjuka wa ahlaka, za mu tsirar da kai da iyalanka. Illam ra'ataka, in banda matarka daga cikin iyalan naka. Kanat minal ghabirina, ita kan ta kasance daga cikin masu wanzuwa azaba ta riske su. Inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan minas sama'i, lalle mu masu saukar da azaba ce daga sama akan mutanen wannan alqarya. Bima kanu yafsuqun, sanadin fasikanci da suke yi. Don haka an masa wahayi, an gaya masa abin da zai faru, gabanin a ce ya fita. To ba haka kawai aka rufa masa aka ce ya fita ba, a'a, an gaya masa abin da za a yi, sannan aka ce ya kama hanya ya fita, ba zai yi kallon abin da zai faru ba. Allah ya ce, sun ce in anna dabira ha'ula'i maqtu'un musbihin, suka ce da annabi Lutu, lallai tsatso shine dabir, za a yi musu azaba ce ta istisali. Azabar istisali ita ce azabar kare dangi, ana so ne a kakkaɓe tsatsonsu gaba ɗaya daga ban ƙasa. Shine anna dabira ha'ula'i, tsatson bayan waɗannan maqtu'un, za a yanke shi, za a datse shi, za a katse shi, zai zama ba su da baya, tsatsonsu ya ƙare. Musbihina, kuma suna wayar gari, da safa za a yi wannan. Da haka kai fita da daddare, da safa za a yi wannan. Inna maw'idahum as-subh, alaysa as-subh biqarib? Allah ya ce lokacin da aka ba su zuwa safiya ne. Allah ya ce safiya ba nan kusa take ba, nan kusa take. Don haka ku ɗauka cewa waɗannan baƙi sun zo wajen annabi Lutu, sun sanar da shi ga abin da ya kawo su, sun ba shi umarni ya tattara iyalansa waɗanda suka yi imani da shi kansa, ya sa su a gaba, su kama hanya cikin dare su fice. Don haka baƙi suna nan, a lokacin da ake tattauna waɗannan abubuwa, ake tsara abin da zai faru, duk waɗannan bayanan da ake yi a daidai wannan lokacin, sai mutanen cikin gari suka samu labari, gidan Lutu an yi baƙi. Sai Allah ya ce,
وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخصون قالوا أولم ننهك عن العالمين
بنجدك على يتي وجاء أهل المدينة يستبشرون وجاء أهل المدينة يستبشرون سيمتانا وننجري وننقريع sai suka zo yastabshiruna, suna wa junansu albishir, suna murna suna wa junansu albishir. Qala, sai annabi Lutu yace, inna ha'ula'i dhaifi, kudakata. Waɗannan fa baƙina ne, fala tafdahun, kar ku kunyata ni. Ha'ula'i dhaifi fala tafdahun, baƙina ne, kar ku kunyata ni. Wattaqullah, ku ji tsoron Allah. Wala tukhzun, kar ku tozarta ni. Qalu, sai suka ce, awalam nan haka anil alami, ba mun ana karɓan baki ba, ba mun ce maka kar ka ƙara yin baki ba in dai kana gudun abun kunya, kuma baka ji ba. Yanzu yau ka zo, kuma ka zo ka yi baki? I, jiban mala'iku wane? Kai, mahauka ta ce nan. Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul Hud ya shimfiɗa wannan labarin, wanda ya fi wannan faɗi. Allah ya ce, walamma ja'at rusuluna Lutan si abihim wa zaqa bihim zar'an, yayin da bakin mu suka zo ɗan sakon mu wajen Lutu si abihim sai ya ji bacin rai dalilin zuwan su wa dhaqa bihim zar'an zuciyarsa ta yi kunci hankalinsa ya tashi wa qala hadha yawmun asib yace lalle wannan rana yau rana ce mai mawuyacin hali a gare ni ni ne da baki maza a gidana yau babu kwanciyar hankali waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wasu malaman tafsiri suka ce matarsa ce ta aika tsurku da tsegumi cikin gari matarsa ce take ai gudu a je a sanar daba daba cewa ga fa abubuwan sun zo eh ga fa abubuwan sun zo waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi Allah yace sai mutanansa suka zo masa suna gaggawa a guje wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'ati Allah yace kuma dama can sun kasance suna aikata mummunan ta'asa mummunan barna ai kun san kullun wa'azinsu a cikin su ata'tuna dhukurana min al'alami وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون yanzu ku za ku dinka zakkewa maza daga cikin mutane su ne ake cewa yan luwadi yan neman maza yan neman dubura yace yanzu ku irin wannan barna kuma ga ku bar mata ku zo kuna zakkewa maza to ita ce barnar su suka zo a guje kuma dama mabarnata ne min qablu kanu ya'maluna sayyi'ati suna aikata mummunan ta'asa qala dai gansu a guje ce ya qaumi ha'ula'i banati yace ku dakata ku dakata ku dakata ha'ula'i banati hunna atharu lakum ganan ƴaƴana a cikin gari saboda ai ƴaƴan al'umma sa ƴaƴansa yana annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana lakum bi manzilatil abi u'addibukum ni a wajenku kamar uba nake don ina muku ladabi irin yadda uba ke wa ƴaƴansa wasu malaman tafsiri suka ce yana nufin ƴaƴana yana nufin ƴaƴanku a cikin gari mata ganan ƴaƴana ƴaƴan da kuke haifa a tsakaninku me yasa ba za ku aura ba wasu suka ce a haula ibanati ƴaƴansa da ya haifa na cikin sa in aure kuke so ga ƴaƴana ku zo ku aura mana ku daina wannan abu kunna atharu lakum sun fi muku tsarki akan bin dubura kana bin hanyar kashi wawa wawa dolo idahum hanyar kashi kana ibar cuta fattaqullaha yace ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dhahi kar ku tozarta ni a cikin baki na alaysa minkum rajulur rashid yanzu cikin ku a rasa mai hankali annabi lutu hankalinsa ya tashi fa za ku kunyata ni ku tozarta ni yanzu cikin ku a rasa mai hankali qalu suka ce laqad alimta ai ka riga ka sani ma lana fi banatika min haqqin ƴaƴa matan da kake fada ba mu da wata bukata a wajen su wa innaka la ta'lamu ma nurid kuma mun san ka san abin da muke so qala sai yace law anna li bikum quwwatan inda ake ina da ƙarfi da zan iya tunkuɗe ku da zan iya bankaɗe ku na tsare baƙina au awi ila rukunin shadid ko kuma inda ake zan samu wata marƙa wani taimako daga wani wuri mai ƙarfi da za a taimake ni da na yi riko da shi ina ma ina da ƙarfi ina ma da wani abin da zai taimake ni ya tallafe ni ya tsare ni daga sharrinku hankalinsa ya tashi kenan a lokacin shi ma bai san mala'iku ba ne qalu ya lutu bakin suka ce dakata dakata kwantar da hankalinka lutu inna rusulu rabbika mu mala'iku ne daga wajen ubangijinka lan yasilu ilaika bar su ba za su iya iso ka ba ba za su iso ka sai suka ce fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ka dauki iyalanka a wani yanki na dare ka kama hanya ka tafi to zai yi a ce mala'iku ne da suka zo da azaba kuma yanzu waɗannan mutanen su yi nasara, za su yi nasara ba. Yanzu in mala'ikun labari ake ba su masu gani. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya yanke hukunci a kansu. Annabi Lutu yanzu idan Allah ya kai mu dare, sai haɗa ya nasa ya nasa, zai bar wannan alkariya, Allah zai saukar da hukuncinsa. To amma lokaci muka yanzu ya ƙare mana, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka yi daidai, abin da na yi kusuri Allah ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.